أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا غوديو الله دائما وأبدا يا حدا مو أولا مسلاتي نقال لدينا شيء أبير ننكدو أجيها الجيقاوة أولا مليتي نشاء الله دي شاتكوس وطر رمضان الشيكالة تبقوا ليلة اليهود دا 40 دا هدو نهجر من قام الله صلى الله عليه وسلم عند كما شيني ترى قواتا هدو عند أكي تيو إفري الشيكالة تبقوا بيو دا 20 دا أكو الاساف عند أكي كرا الاساف الميلادية زمن منقو مشاة تقوص أتكين درسا دا مكان وطر رمضان دنكو قلم فهمتر القرآن من جلمة har yanzu muna kan aya ta 72 a suratul nisa'i, haka ne ko 72 ba tare da mun ja lokaci ba saboda muna so mu gama karanta abinda malami ambata kuma ma'anoni ne masu muhimmanci wajen bayanin ma'anar ko in ce maganganu ne masu muhimmanci wajen bayanin ma'anar wannan aya. In ba ku manta ba a jiya mun karanta inda malam yake bayyana cewa ita wannan aya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa inna minkum laman layubatti'an, bayan ya ce ya ayyuhal ladina amanu khudu hibrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a, sai ce wa inna minkum, lalle a cikinku akwai waɗanda layubatti'an, to shi ne ya tsaya yake mana magana a kan suwaye waɗannan da ake magana a kansu. Masu tafsiri da yawa sun tafi ga cewa ana nufin munafikai. Malam anan yana cewa ana nufin bu'afa'ul iman, masu raunin imani a cikin mumine. Yace yana da dalilai guda biyu. Ya faɗa mana su za mu tashi a wata maganar da take ita ce dalili na uku ko kuma ƙoƙarin ƙarfafa waɗannan maganganu guda biyu da ya kawo. ko inda kun fahimci siyakin masu littafi sun gane me inda nake magana. Dalilan sa guda biyu na cewa ana nufin mutane masu raunin imani daga cikin muminai da su ake su ne masu dakirewa su ƙi tafiya wurin yaƙi. Yace na farko Allah madaukaki ya ce minkum. Minkum nan yana nufin almu'mini. Duk da wani zai iya ja cikin da munafikai physically su ma da jikinsu suna tare da mu'mini ko da jikinsu, amma da aqidarsu ba sa tare da mu'mini. Dalilinsa na biyu yace a ƙarshen ayar Allah madauki ya ce ka allam takum bainakum wa bainahu mawaddatu, sai ce aikuwa da mushrikai kafirai da kuma munafikai Allah ya cire kuma ya hana mawadda tsakaninsu da mu'minai. Inda su ake nufi da munafikai ake nufi, to ba za a kawo wannan zancen cewa ka allam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ba id la mawaddata, domin kuwa mawadda din nan babu. Aje kun gane zancen me ake nufi ka allam takum bainakum wa bainahu mawadda, cewa a lokacin da idan ya ga falala ta faru wato an ci nasara an samu ganima, sai ya ce ina ma ina tare da su, ya manta ka allam takum bainakum wa bainahu mawaddatu. Kun gani kai ka dauka babu wata mawadda imaniya akhawiyya yan uwantaka ta imani babu ita tsakaninku da su da tsakaninku da shi, sai ya faɗi wannan magana. Mana yace wannan sune dalilansa guda biyu. Sai yace wa aidan, to nan ne ina zamu tashi ko ma'ana bugu da ƙari daga cikin abin da zai ƙarfafi wannan ma'ana duk dai zancen mala ai kuna fahimta. Abinda yake faɗa shi ne su wane ne waɗannan da suke layubatti anna, da suwa ake shin a cikin muminai suke masu raunin imani kamar da ya rajjaha, ko ku munafikan nan da tun farkon siyakin wannan darasin da muka faro a kansu ake magana waɗanda suka ƙi kai hukunci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kai wa ɗagutu, da su ake ko kuwa da waɗanda suka ƙi fita yaƙi saboda raunin imani? Ai kun gane dai tambayarsa. To sai ce abinda zai ƙarfafa ra'ayinsa na cewa masu raunin imani ake nufewa munafiƙai ma, sai ce fa inna hadha huwa alwaqi, wannan shine ma abinda ya auku. Dalili kuwa shi ko waqi'i suna cewa min aqwal adilla waqi'i, abinda ya riga ya auku ai ya fi ƙarfi, yana cikin dalilai masu ƙarfi. Yawwa sai dai taujihin cewa shi din ne ya auku. Sai ce fa innal mu'minina ala qismaini, su mu'minai ai kashi biyu ne su. Akwai sadiquna fi imanihi, akwai mu'minai masu gaskiya a imaninsu wanda wannan din ya wajabta musu kamal at-tasdiq, wato cikar gaskatawa ga Allah, ma'ana da gaske suke a imaninsu. Aujaba lahum dhalika kamal at-tasdiq wal jihad, wannan cewa da gaske suke din shi ya haifar da aka samu wato gaskatawa ga Allah, kuma suka fito suka yi jihadi. Saboda me? Imaninsu na gaskiya ne. Me ya wajabta haka? Gaskiyar imani shi ya haifar da wannan abubuwa guda biyu, shine kamalut tasdiq. Komai nasu sun gaskata duk abin da Allah ya faɗa, to sun gaskata shi babu ƙaryatawa, kuma da yake a fita sai suka fita. Wa du'afa, nau'i na biyu, tun da ya ce muminai kashi biyu ne. Kashin farko wanda imaninsu na gaske ne, to kashi na biyu kuma akwai du'afa masu rauni. Dakhalu fil islami, sun shiga musulunci. Fasara ma'ahum imanun da'ifun, amma suna da imani mai rauni. La yaquwa alal jihadi, wanda ba zai bai yi ƙarfin da za su iya fita su je jihadi ba. Su dai sun yadda dai, amma dai in aka ce jihadin nan sai su dan kawo uzuri, su dan makale a wani wuri dan kar a je da su. Kama qala ta'ala, kamar da Allah madauki yake magana akan al-a'rab, yace qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kaga wannan ai su ma dai a cikin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne al-a'rab haka suke.
suna cewa mun yi imani kul sai Allah yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace da su lam tu'minu idan kaga wani zai ce wacce ce gaskiya lalle maganar Allah ita ce gaskiya ga wani yayi da'awa yace shi mai imani ne Allah yace a gaya masa a ba dai imani walakin qulu aslamna amma ku ce dai ku kun musulunta wannan aya tana cikin aqwal adilla dalilai mafi ƙarfi akan bambanci tsakanin al-islam wa al-iman ya tunda gashi nassi kuru-kuru larabawan ƙauye ko in ce ƙauyawa sun yi da'awar su masu imani ne Allah ya ce musu a'a kaga ku tunda Allah ya faɗa maganarsa ita ce gaskiya domin shine wanda yake yana ganin abin da ke cikin zukata su sun tsammanin imanin su za a iya hada shi da imani yau dama mutumin ƙauye fa in ya zo ko ladabin magana ba shi da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Muhammad kuma ba sa fahimtar abubuwa kuma in suka yi tambaya dama galibi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su da dan abin da za su je su rika yi a ƙauye har su mutu yace guje ku rika sallah kawai kuna kaza da kaza ya ishe ku ku shiga aljanna to kaga ai ba za ka hada wannan da imani irin su Abubakar da Umar da Uthman ba ko ba haka ba yawa to wannan yana malam yana karfafa wannan ra'ayi nasa na cewa waɗanda ake nufi a nan su ne du'afa'ul iman saboda wannan maganar cewa ai ga maganar Allah maɗaukaki da yake bambance masu haƙiƙanin imani da kuma masu raunin imani waɗanda sai dai a siffanta su da islam ba za a siffanta su da imani ba wannan kuma na san kun san bambancin me ake nufi da islam da kuma imani inda islam shine matakin farko na imani yawwa farkon shigar mutum musulunci da shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to wannan mutum yana da islam to kuma yana da imani imani mafi karancin imani wanda yake labudda min wujudihi hatta yasiha islamuhu wanda dole sai da wannan imanin sannan musuluncinsa yake inganta to musu kuma tunda imani yazidu ko yawa yanqusu idan mutum yana islam yana ayyukan kirki yana ƙara ayyukan kirki to imaninsa yana ƙara haɓaka yana ƙara haɓaka domin wanda yake ya musulunta yau zauƙin da yake da shi da ɗanɗanon fahimtar addini da tauhidi da fahimtar zancen Allah ai kaga bai kai wanda ya daɗe a musulunci ya fahimce shi kuma ya iya karatu yake da ilimi mai zurfi ba shi wannan mai ilimi mai zurfi zaka ga ana shi wannan wanda ya musulunta yau ba lalle ana karanta masa a wuri ga har yana kuka ba wancan kuwa da ya daɗe ana karanta masa wani wa'azi sai ga yana zub da hawaye me ya raba su wannan imaninsa mai zurfi ne mai yawa ne wannan kuma mai rauni ne an gane abun ai to tunda imanin haɓaka yake yana yawa to sai ce lalle kuwa ashe wannan khitabin na wa inna minkum layubatti'an to ana magana ne da waɗancan du'afa'ul iman insha Allah kun gane sai kuma zakara sannan sai Allah madaukaki ya ambaci ghayatil mutafa'ili ya faɗi manufofin da burin da su masu makara ɗin nan masu ƙin fita jihadi matuƙar abin da suke so su samu da kuma nihayar maqasidihim ma'ana menene ƙarshen manufarsu me suke so wa anna mu'zama qasdihim ad-dunya wa hutamuha cewa mafificin abin da suke so shine duniya duniya ita suke nema don haka shi yasa fa qala sai Allah ya ce fa in asabatkum musibatun in wata musifa ta same ku a wajen jihadi ma'ana ku mu'minai in aka ci nasara akan ku ko kuma aka yi muku nikaya aka ji muku rauni aka kashe adadi mai yawa ma'ana aka samu hazima faduwa a yaƙi da kisa da kuma aka ce abokan gaba sun yi nasara akan ku a wasu daga cikin halaye saboda abin da Allah yake da shi na hikima a cikin yin haka din kala sai ka ji shi wannan mutumin ya ce shi daga cikin waɗanda ba su je yaƙin nan ba ko in an tafi yaƙin an kashe musulmi da yawa kuma an ci ribar su sai ka ji ya ce qad an'ama Allahu alayya id lam akun ma'ahum shahida, ai ko ni Allah yayi mun ni'ima tunda ban zama na shahidi wannan yaki tare da su ba. Ka gani malai yace ra'a min da'fi aqlihi, saboda raunin hankalinsa ko wa imanihi, da raunin imaninsa yana ganin anna taqa'uda anil jihad, cewa tsayawar da yayi ya makale a gida bai je jihadi ba, alladhi fihi tilka almusiba, ko yawa alladhi fihi tilka almusiba ni'ma, ma'ana ya dauki cewa wannan taqa'udi da yayi to ni'ima ce wanda shi yana ganin wanda ya auka cikin ta ba a je yakin da shi ba, yana ganin ni'ima ce, saboda wai Allah ya tsare shi da ransa da lafiyarsa. Walam yadri, bai sani ba annan ni'matal haqiqiyya, cewa ni'ima ta haqiqa ita ce tawfiqi ga wannan da'a babba ta jihadi, wanda da ita ne Allah madaukaki kan sa imanin mutum ya karfafa, kuma sannan bawa ya zama ya kukuta daga uquba da tabewa, ko yawa da ita ne Allah ke sa mutum ya kukuta daga uquba da tabewa, sannan kuma a ita, saboda a dalilin ta ne zai samu babban kuma gwaggwaban lada da yardar Allah Allah wanda yake shine alkarimu alwahhab. Amma zama a gida da kin fita jihadi, to ko da mutum ya huta, ya samu hutu, ya samu kukuta daga a kashe shi, to lalle kuwa abinda zai biyo bayansa wata uquba ce mai tsanani da kuma wato raɗaɗi babba. Yawwa, sannan kuma abinda su masu jihadi suka samu na ni'imomi da rahama da ganima da me, ko da ma ba a samu ganima ba, a waɗancan ladan da za su samu, kaga shi ya kufce masa. An fahimci abu? Haka yake bayyana mana anan. Sannan Allah maɗaukaki ya bayyana, wala in asabakum fadlun, ai dai kuna gane zancen. Yawwa, ku sai Allah ya ce kun ga wannan hali na farko kenan, an je yaƙi musulmi ba su ci nasara ba, an kashe adadi mai yawa, wasu da yawa kuma an ji musu rauni, an kwashi dukiyarsu, an kwace dawaki da sauransu, kaga wannan tashi hankali ne. Shi wancan mutumi ko munafiki a fassarar wasu malaman, ko kuma suwa masu raunin imani, yawwa sai ya ce ai ku gara ma da ban je ba, wannan ni'ima sai ma babba da Allah ya yi mun tunda ban fita tare da mu'mini ba. Saboda me? Saboda jahilcinsa da kuma raunin imaninsa da hankalinsa. To hali na biyu, Allah madauki ya ce wala in asabakum fadlun min Allah, ya ku kuma mu'minai, inda a ce kuma falala ce ta same ku, falalar me? A yi nasara kuma a samu ganima a wurin yaƙi. Yawwa, in aka samu falala min Allah, ai nasrun wa ganimatun, samu cin nasara kuma a samu ganima, la yaqulanna, za ku ji ya ce me zai ce? Zai ce ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima. Wannan kalma ta ka allamta kum bainakum wa bainahu mawaddatun, an mun yi magana ko akan ta jumla ta ake ce menene? I'tirabiyya. Yawwa, domin ana son bayanin da za a ambata a ƙarshe ya zama ya taɓo wajen abin da za a fahimta a cikinsa, wannan jumlar ta tsakiya tana taimakawa wajen a ƙara gane wannan jawabin na ƙarshe. Shi yasa aka sata a tsakiya, ba a faɗe ta, ba a cika jawabin ba sannan a faɗe ta. An gane abu? Yawwa, akwai wata ma'ana da za ta bayar ita natijar da za a ambata ɗin in an ji wannan zancen. Rashin jin wannan zancen zai sa wani abu ya ɓuya, ba a gane shi ba. Yawwa, to shi ne sai ya ce la yaqulanna ka allamta kum bainakum, wannan ka allamta kum ba maganar mutumin ba ce, maganar mutumin daga ina ta fara? Ya laitani. Yawwa, ai kuna ganewa ko? Yawwa, shi wanda aka tafi yaƙin aka bar shi, yanzu da ya ga an je an samo ganima, me zai ce? Ina ma da ni aka tafi, ko? Yawwa, to wannan ita ce maganar sa, sai la yaqulanna, zai ce, za ku ji shi yana cewa kai ka ɗauka babu wani abu da ya taɓa haɗa ku da shi, sai yanzu da ya ga wannan ni'ima zai ce ya laitani kuntu ma'ahum, ina ma a ce ina tare da su, kaga kenan a ce da ba tare da su yake ba, fa afuza fawzan azima, sai in samu rabo, babban rabo. An gane wurin ko? Yawa, ai yatamanna annahu hadirun, zai burin ina ma a ce yana nan, li yanala min al-maghanim, dan ya samu ganimomi, wato a samu ganima tare da shi. Laisa lahu razbatun wala qasdun fi ghayri dhalika, dan ma yana so ya bayyana, ya fito da magana cewa Allah yana so ya gaya mana manufofin waɗannan mutanen, cewa duniya kawai suke so, ko yawanci laisa lahu razbatun, ba shi da wata wani abun kwadayi, wala qasdun, ko wata manufa, fi ghayri dhalika, a wani abu daban ba wannan ba, shi abin da yake so shine ya samu ganima, an tashi rabon ganima a ce da shi a ciki. Kako dole wannan inda yana cikin muminai ne, to lalle mai raunin imani ne, kuma irin wannan tunanin kada wani ya ce to sahabban ne masu wannan, to ai dama wannan duk wanda kaji ana wannan, ana zancen mutanen ƙauye ne galibi, yawa ba sahabban da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yaushe ba, an gani. Amma tunda an fito jihadi ne, ko ana magana ne akan halin jihadi, dama in an za a tafi akwai waɗannan na ƙauye din, duk ana tattara a tafi da su, to a cikinsu akwai wanda bai san manufar ma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ruwansa shi dai ya tafi, in an samu kaza da kaza ya samu, shi yasa zaka ga kamar da ni ambata dazu, idan suka zo daga ƙauyen nan suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hatta sallan tambayar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ai daban yake da sauran sahabbai, shi yasa in ya kalli irin su baya dora musu wani abu mai yawa da zai ce kai azumi, kai kaza, kai kaza, kai kaza, kai kaza, ya loda musu ayyukan nafila, sai ce ku yi kaza, ku yi kaza, har sai faɗa musu iya farille. Yanzu ku duba wabbi abdul qait ne, tashi menene abinda Allah ya tambaya sama su kai dama, daga sai mutum wani ya zo ya ce mana kai annabi ne, daga sai kai annabi ne, ce eh ni annabi ne, to me ka zo da shi, ce na zo da shahadatu an la ilaha illallah, da sallah, da kaza da kaza, kuma ku ba da zakka, dukiya ko abin nan, kuma sul ganima, da kaza da kaza da kaza. Ai kun ji wannan hadisi, yawa, da kuma wanda yazo yace ka gaya mun abin da ni in dai na je na yi shi, shikenan ya ishe ni, shi ma gaya masa in abubuwa kwaya biyu ko uku, saboda ya san ba shi da karfin imanin da zai fahimta irin ta su Abubakar, ko ba haka bane, da riƙewa da haddar Qur'ani, za ka gansu mafi yawansu ba su ma su haddace Qur'ani ba, su dai kawai sun na ka ji dai sau nawa ake samun wasu daga cikinsu karatun Qur'anin ma ba su iya ba, shi yasa ake shiga ƙauyuka a koya musu. Kuma har yanzu Balarabe in dai na ƙauye ne, ba Balaraben kawai ba, kowane mutumin ƙauye galibi ai mun sha gyara wannan ma'anar, ko galibin an ce al-a'rab, mutane ya ce Balaraben ƙauye, to ba Balaraben ƙauye ba, duk ba ƙauye shi ake nufi da Arab, an gane, ko ba Hausa ne a ƙauye, ko ba Fulatani ne a ƙauye, ko ba Barbare ne a ƙauye, to duka in dai kaga tasarrufinsa, halinsa da ɗabi'arsa daban take da mutanen birni, ai ajin bai kamata ku yi musu akan wannan ba, ko yawa haka kuke zama kuna tsokanar iyayenmu Fulani ba, ko ba haka bane, irin abubuwan da suke yi abin dariya, ko ba haka bane, yanzu irin wannan abin da suke yi din, ai mutumin da yake cikin birni yake saba mu'amala da mutane ba zai irin wannan abun ba, dole sai kaga ana ta mamakinsa, ya za a yi kaza, ya za a yi ce kaza, ya za a yi ce kaza, saboda shi a ƙarshen lamarinsa iya fahimtarsa kenan, fahimtarsa kenan, ba abin da ya fahimta ban da wannan. To kaga irin waɗannan yaushe za ka haɗa su da mahaddata Alƙur'ani a gari, ko da malamai, da masu ilimi, da ɗaliban ilimi, da masu koyarwa, ko da 'yan sahun gaba, da masu wanda daga an gaya musu ladan azumin Alhamis da Litinin da gaggawa suna yi, idan aka samu wani mutumin ƙauye yanzu yana wani azumin Litinin da Alhamis a ƙauye, ko isa 'ya'yansa Islamiyya, ko wani abu ya damu, har ya je ya ɗauko su ma ya dawo da su, ya ga sun haddace Alƙur'ani, ya ga an koya musu hadisai, shi ma ya ƙare da sallar tasa, haka ne ko ba haka ba? Da ina faɗin wannan ne don kar ku yi mamaki, wani ya ce to ashe a zamanin annabin ma akwai a cikin sahabban masu yi wannan, to mutanen ƙauye ake nufi, an gane wannan zancen, to ka ko in ka hararo ka fahimci wannan, to ba za ka yi mamaki ba waɗanda suka aikata wannan, ko suka faɗi wannan ilin zance daga cikin masu raunin imani. Sai in je sai ki cewa ina ne, yawwa كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين كي كاتي باتاريك دكو بيكو مؤمنين ولا بينكم وبينه المودة الإيمانية كمرتي و dan abin da ake samu tsakaninku da sau da junanku na kauna ta imani to shi tsakaninku da shi babu irin wannan wanda irin wannan mawadda ta imani din ita ce take hukunta a ce su mu'minai masu tarayya da juna ne a cikin dukkan abin da zai gyara musu addinin su ko maslahar su haka nan kuma abin da zai tunkuɗe musu duk abin da zai cutar da su ai haka ne ko inda aka ce waɗannan mu'minai ne to duk abin da zai amfane su tare suke yi duk abin da zai cuce su tare suke haduwa su tunkuɗe shi menene yake jawo wannan almawaddatul imaniya to shi wannan mutumi kai ka dauka babu wannan abin tare su ma'ana kenan shi he has no concern akan an ci nasara a jihadi ko ba a ci ba shi dai ina aka fadi in an samu ganima a bashi kaga kenan a ce alaka ta mawadda imaniya kamar babu ita shine ma'anan ka allamta kun bainakum wa bainahu mawaddatun kamar bako ne kamar ba ku san shi ba zai irin wannan magana ta mutumin da ba a cikin ku ma yake ba domin wanda yake a cikin ku ai tare da shi aka fita tare da shi aka samu abin da aka samu yana san alherin kowa yana kin sharri ya samu kowa to amma shi maslahar sa ita ce me kawai a bashi ya samu ganima ya ji dadi ya ce ya gode da aka samu in ku matsala aka samu zai ce kai alhamdulillah da ban bi su ba ai kaga babu wata alaka kenan tsakanin ku da shi to an fito da wannan fili insha Allah kun gane ko ta yace ina ne yafrahuna bihusulha kuma su mu'minin zaka ga saboda tarayyar da suka yi saboda imani suna farin ciki suna murna da aukuwar wannan maslaha da kuma tunkuɗe abinda zai cutar da su walau ala yadi zairihim koda wannan maslahar za ta auku ne ta hanyar ɗaya daga cikin su min ikhwanihim daga cikin ƴan uwansu mu'minai ma'ana kowa yana jin idan ɗayan ya taimakawa addini shikenan koda ba ta hanyar sa bane saboda me saboda suna ɗaukar junan su yadan wahidan haka ne shi ko wanda yake kwadayin ganima ce kawai ta kawo shi cikin mu'minai ai kaga ba shi a wannan irin abinda ake cewa sense of belonging da mutum ke samu jin cewa al'umman nan tawa ce ni ina tare da su suna tare da ni an gane abin ko walau ala yadi ghairihim wanda su mu'minai ba sa damuwa ko ma waye nasarar ta zo ta hannun sa babu damuwa yawa min ikhwanihim almu'minin wa ya'lamuna bifaqdiha kuma gaba ɗayan su suna jin radadin rashin wannan nasara din wa yas'auna jami'an kuma suna wato kokari baki ɗayan su fi kulli amrin yusliquna bihi dinahum wa dunyahum suna kokari su yi dawainiya cikin duk abinda da shi za su gyara addinin su kuma su gyara duniyar su ma'ana haka mu'minai suke duk abinda zai taimaka musu a addinin su to za su hada kansu wajen su ga sun yi shi haka nan duk abin da zai daga musu duniyar su su same ta su samu kwanciyar hankali to shi ma za su neme shi tare suke yi ba mutum ɗaya ne zai ware gefe yana kwadayin ina ma in an samu yana nan in kuma ta fadi ba daidai ba to ba shi a ciki wannan ba tunani ne mai kyau ba wannan gefen na wannan aya yana karantar da mu a kaunar juna ko da san alheri ga juna da kokarin lalubo alheri da tattaro alheri da nemo shi ka kawo wa mutanenka ko duk wannan za mu iya dauko shi za mu fahimce shi a cikin nan duk abinda ka san zai amfani al'umma to ka je ka nemo shi ka kawo dan al'umma ka ta amfana kuma ya zama duk wani abu wanda yake da alaka da public interest ma'ana ya shafi al'umma ne baki daya kai kadai ka je ka ce baka bukatar goyon bayan kowa a kansa ka zo ku haɗu da ƴan uwanka ku yi abinda ka hango kila wani ya hango sama da naka tuntuba tana taimakawa wariya mutum ya zama shi kadai baya damuwa da kowa ba ruwansa da kowa a lamuransa wannan baya taimaka kuma ba daidai bane. Kunga duk halin wannan mutumin ne, ko wanda yake in an samu alheri ya matso kusa, in sharri ne yace ai gara ma da bana tare da su. Saboda shi baya jin cewa ƴan uwannan nasa ƴan uwansa ne da ya kamata shi ma in ya hango alheri ya taimaka musu da shi, in ya hango sharri ya gaya musu su gudu. Baya damuwa, domin idan tunaninsa dama in an je kisa ake samu, ai da sai ya gaya musu dukan ku ku zauna kar ku je. Kun fahimci abu?
Yawwa.
Don haka manufa ce mai kyau ga musulmi ya zama yana son ƴan uwansa, yana kuma ta'awuni da ƴan uwansa. Kada ya zama wato fanɗararre yana ganin baya buƙatar kowa, ko saboda girman kai, ko saboda wata wadata ko makamancin wannan. An fahimci wannan? Mutum ya haƙuri, in Allah ya hore masa da yawa ba ƙwace masa za a yi ba, ya sharin da mutane iya abin da ya ga dama. In iya wajibi zai tsaya na zakka ya bayar, in akwai gudunmawar da zai bayar ta taimako ya bayar, in kuma abin da yake da shi ilimi ne, to ilimi ba a mallakarsa mutum ɗaya, ko dole sai ana nashirinsa shi ke sama a samu yaɗuwarsa da zamansa da ƙarfafarsa. Hakanan idan influence ne a cikin al'umma, to ai me ya amfaninsa in ba za ka taimaka wa mutane da shi ba. In ka ga rayuwar mutum gaba ɗayanta, in dai mumini ne, wallahi gaba ɗaya mumini, rayuwarmu ta cuɗe ni in cuɗe ka ce, ba zai ji daɗi ba musulmi a ko'ina a ce shi kaɗai yake rayuwarsa. Me yasa aka sanya mana mu zo mu haɗu sallah sau biyar a rana? Ai gidan mu ga juna ne. Me yasa in aka kwana uku ba a ga wani ba sai a fara tambaya, wani me ya faru ne? Sai a tambayi wanda ya fi kusa da shi, sai ce ba ku sani bane, ai na kwanta a asibiti, ba shi da lafiya, ai ba mu sani ba. Sai ai me, sai a dunguma, sai a tafi a gaishe shi. Wannan sallar jami'in yana daga cikin manufofinta ta bamu damar mu rika sanin juna ɗin, mu ga juna sau biyar, ko a rana mu ga juna sau biyar. Babu ƙosawa a ciki, ba kullum muna nane da juna bane ballantana a ce mun ƙosa. Sau biyar ne kuma ka fito ka shiga gida, wannan ma ya shiga gidansa. Ba lalle in baka son ma hulɗa da mutane sosai, masallaci dai ba zai tilasta maka sai kai ba, ka zo kai sallah, alal aƙalla an ga ƙalau kake. Za a ji daɗin in an ji ihun gobara a gidanka, nan da nan a zo a taimaka, kana zuwa masallaci an san ka kai mutum ne. Amma in mutum yana da kuna da makocin da baya zuwa masallaci, baya zuwa jana'iza, baya zuwa komai, ba abin da yake haɗa shi da mutane, baya zuwa wa mutane ta'aziyya, shi dai kawai yana gari shi kadai bai san kowa ba, ya zo ya kunna motarsa fuu ya fita gari sai dare ya dawo, ai ba mai jin daɗin irin waɗannan mutanen, ko ba haka bane? To wannan ayar tana karantar da mu al-mawaddatu al-imaniyya tuqawwi al-mu'minin, tana ƙarfafar muminai hissan wa ma'anawiyyan, wa tuqawwi ruhal imani wal ukhuwa fi ma bainahu, tana ƙarfafar kuma ruhin imani, tana ƙarfafar su jikinsu da jiki, taimakon juna ana buɗe ƙofarsa, sannan kuma duk abin da zai cuci wani za a hango shi, sai a masa taron dangi, sai a taimaka wa wancan mutumi. Don haka sanin juna da mu'amala da juna yana da muhimmanci, ya ɗan uwa musulmi, ka daina ba abin burgewa ba ne ka koma gefe ka ce wallahi ni ba ka ga garin nan ba ruwana da kowa, wallahi ni harka ta nake, wannan ba abin alheri ba. Ko wani mutum yana ji da wani abu ce, ni duk garin nan ba ni da malami, ba wanda ya sai ce ya koya ma, je ka me aka yi, waye ya hasara, kai ne kai hasara. Duk abinka, duk ƙoƙarinka da ƙwaƙwalwarka, akwai abin da na ƙasa da kai wata ran zai faɗa, sai ka ji la ya aka yi ni ban tuno haka ba. To shi ne ilimin, ba wani abu haka ne, kuma haka ba. Haka ne in dukiya ce, in dai zai mallake ta ya koma baya mu'amala da mutane shi kadai zai yi, dukiya ba a cinta, ko ana ce ba a ɗauka a ci naira a baki, dole wani abu za ka siyo, in ko za ka siyo za ka amfani wani a kasuwa, ko ka saya ka sayar ka saya ka sayar, amfani ne. Wannan kuma menene? Ita ma mu'amala ce. Duk rowarka alal aƙalla akwai inda dai za ka amfani mutane, ko da ka ƙara ƙarfin tattalin arziki ne sakamakon saye da sayarwa da zaka yi, to shi ma dai taimako ne. Ko ba haka ba? Yawwa, da haka dai ba yadda za a yi mutum ya zauna shi kaɗai ba tare da ‘yan uwansa musulmi ba. Da haka da Allah a daure a taimaka a riƙa mu'amala da juna, a kusanci juna, a fahimci juna, ba abin alfahari ba ne ka riƙa ganin kai ba ruwanka da kowa, musulunci bai yadda da haka ba. فهذا الذي يتمنى الدنيا فقط wannan shine wanda duniya kawai yake so, laysat ma'ahu ar-ruhu al-imaniyyah al-madhkura, ba shi da wannan ruhi na imani wanda aka ambata, ruhin imani da kaunar juna tsakaninsa da musulmi babu. Malam yace gaba yace wa min lutfillahi bi ibadihi, daga cikin tausasawar Allah ga bayinsa shine rahamar sa bata yankewa daga bayinsa. Ko idan dan adam zai iya bugun kirji ya ji cewa shi ba ruwansa da kowa ba zai taimaka wa kowa ba, kuma baya neman taimakon kowa, to ubangijin da ya mallaki sama da ƙasa shi ba haka yake ganin bayinsa ba, ba wai abokansa ba, ba shi da abokai, ba shi da abokin tarayya, ko ba shi da ɗa, ba shi da mata, ba shi da kowa kusa da shi wanda za a ce wannan yana da wata alaka da shi Allah madaukaki ta nasaba. Lam yalid wa lam yulad, haka yake, kuma babu wanda yake kusa da shi ta bangaren ya taya shi mulki, to kuma shi ya mallaki komai, kuma kowa bawansa ne, to amma ya yake alaka da bayin? Kun fahimci zance na? Idan mutum saboda kudinsa, saboda ilminsa, saboda influence, saboda wani abu ya ce shi ba ruwansa da kowa, tare da cewa waɗannan kowa ɗin ‘yan uwansa ne wanda yana buƙatar su, ba dama ya ce ba ruwansa da su, an gane? In shi yana irin wannan, to ya kamata ya ji darasi. Allah subhanahu wa ta’ala ba haka yake mu’amala da waɗanda suke bayi ma a gare shi ba, ballantana shi wannan da waɗannan mutanen ba bayinsa ba ne. Insha Allah kun fahimci. To Allah subhanahu wa ta’ala baya yanke rahamarsa daga bayinsa, wala yughliqu anhum abwabaha, baya toshe kofar rahamarsa daga bayinsa, bal amma meye, man hasala ala ghairi ma yaliqu, duk wanda ya samu abinda bai dace ba, ma'ana musifa ta same shi, umira ko amarahu, ai Allahu ta'ala amarahu wa da'ahu ila jabri naqsihi, sai Allah ya umarce shi ya gyara wannan tawayar da ta same shi, wa takmili nafsihi, ya kammala abin da aka samu na rangwame da tawaya da na ƙafa tare da shi. Shi ya sa ya yi umarnin waɗancan mutane masu raunin imani a nan, sai ya umarce su bil ikhlasi wal khuruji fi sabilillah, cewa su yi ikhlasi kuma su fita fi sabilillahi su yi jihadi. To shi ne amsar ko in ce fassarar faɗinsa, falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashuruna alhayata ad-dunya bil akhirah. To malam yace wannan ita ce ma'anar farko, kuma ita ce mafi inganci, domin dama ya ɗauko siyaƙinsa a matsayin wannan ayoyi suna magana ne akan suwa masu rauni imani daga cikin mu'mini. To nan kamar Allah yana ce musu ne, ya ku masu raunin imanin nan, Allah ya ga tawayar da take tare da ku ta raunin imani da kuma tsoron a fita jihadi, wannan na ƙasar da take tare da ku, ku zabura mana ku yi ikhlasi ku fito ku yi maganinta ku yaƙi kafirai ko kuwa samu lada. To shi ne abin da ake nufi da falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashuruna alhayata ad-dunya bil akhirah, waɗanda suke sayar da rayuwar duniya, an gane, bil akhirati da lahira, an fahimci abin? To su fito su yaƙi wato kafirai su yi jihadi fi sabilillah. Su kun gane ma'anar yashuruna ko? Ai mun sha maganar wannan, ina jin kotun shekarar da muka yi suratul baqara da ƙarshen Ali Imran. Yawwa, in an ce ishtara me yake nufi? Ya saya. In an ce shara ya sayar. An gane? In ka ɗauko ta ɓangaren mubaya'a ko bai'i, ya saya ibta'a ko ya sayar kuma ba'a, to nan da yace allazina yashuruna alhayatad dunya, me yake nufi? Masu sayar da duniya su samu lahira. An gane? Yawwa, kaga kamar nan yana ƙarfafa zukatansu ne, duk da raunin da ke zukatansu. Ya ku waɗannan, yaya gashi ku ba ku damu da duniya ba, kaza da kaza, ai, ko ya ce siffar waɗanda suke masu imani da ikhlasi shi ne duniyar ba ta dame su ba, lahira suke nema. To waɗannan mutanen da za su sai da duniyarsu don su samu lahira, to falyuqatilu, su tashi su yi imani, su yi jihadi fi sabilillah. An fahimci abin? Yace wannan, yace hadha ahadul aqwali fi hadhihi al-ayati, wannan ɗaya ne daga cikin maganganu da ra'ayoyin malamai a wannan aya. Ya kuma tsaya yace wa huwa asaqquha, shine mafi inganci, inji malam. Wa qila, yace wasu sun ce inna ma'anahu, abinda ake nufi da wannan aya, فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملو الإيمان الصادقون في إيمانه. أبن نبي مؤمني كمللن إيماني ما سكسكيا إيمان سو تسفتو في جهادي واند سفة سو سوني واند الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة واند سوني ما سو سيد الدنيا su samu lahira. Kuma dama wannan ai ita ce siffar kamilul iman, haka ne? Yawwa, in ku aka fassara shi da fassarar da malam yake nufi, kaga zai nuna da badancin du'afa'ul iman ake, amma kuma ana zaburar da su ne, cewa ku tuna in masu siffar kaza da kaza fa su ne masu samun babban lada, don haka ku yi kokari ku zabura don ku same shi. Kuma siffar masu wannan ita ce masu sai da duniya don su samu lahira. Kun gane wannan? Ya fassara wannan, yace ai yabi'una ad-dunya raghbatan anha bil akhirati raghbatan fiha. Duk wannan fassara ce da za ta fito maka da kalmomin, saboda ba'un ta musahaba din can za su iya takuɗa maka da can, wanne ne aka saya, wanne ne aka sayar. Amma saboda san ya fassara maka jumlar ta fito sosai, sai sanya maka ma'ana yabi'una ad-dunya raghbatan anha. Kaga duk wanda ya karanta wannan ya fahimci me ake nufi. Suna saida duniya dan rashin buƙatar ta da rashin kwaɗayinta, bil akhirati sune su abasu lahira, raghbatan fiha saboda suna kwaɗayin ita kuma lahira. Ya bayyana? To sai ce fa inna ha'ula'i, domin waɗannan humul ladina yuwajjahu ilayhimul khitab, su ne wanda ake magana da su, su ake magana da su, su ne kamilul iman din. Li'annahum alladhina qad a'addu anfusahum, su ne mutanen da suka tattali kawunansu da rayukansu, wa waqanu 'ala aljihad, suka shirya zuciyarsu ta karbi, ta zama a kintsa take, tana da shirin ko ta kwana akan jihadin al'ada abokan gaba. Lima ma'ahum min al-imani, saboda abin da ke tare da su na imani at-tam, cikakke, al-muqtadi lidhalika, wanda shike sabbaba haka. Ma'ana in dai imani ya cika, to lalle in an yi kiran jihadi masu imanin nan ba sa yin tawani, yanzu nan za ga sun fita. Ana gane zancen nan? Sai ce wa amma ula'ikal mutasailuna, amma su masu daƙire wannan su ƙifita, fala yu'ba bihim, ba a damu da su ba, ba ruwanmu da su. Kharaju aw qa'du, ko sun fita ko ba su fita ba, ba a ma shirya a kalle su ba, ba ruwanmu da su. Fa yakunu hadha nadhira qawlihi, sai ya zama wannan ya kamar faɗin Allah maɗaukaki ne da yake cewa qul aminu bihi aw la tu'minu, ce ku yi imani ko kada ku yi imani. Innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhruna lil aqani sujada. Kun gane watan ayar? Ma'ana irin yadda aka gaya ma waɗancan, ka ce musu in kun ga dama ku yi imani, in kun ga dama kar ku yi imani. Su waɗanda suka yi imani ga siffarsu, to hakanan a nan ma abinda ake faɗa ana gaya kamar waɗancan waɗanda suke masu raunin imani, ko su zo ko kar su zo, to Allah dai yana gaya wa muminai su masu ƙarfin imani su ne waɗanda ya shiruna alhayatad dunya bil akhirati, kuma su mai tace siffarsu wannan abin nasu yana sanyawa su ne waɗanda suke yuqatiluna fi sabilillah. Ana gane zancen nan? Ko ba a fahimta? Ana dai bi. Waƙila ce wasu kuma sun yi wata fassara cewa inna ma'anal aya, abinda wannan aya take nufi, falyuqatilul muqatilu wal mujahidu lil kuffari. An gane? Falyuqatilul muqatilu wal mujahidu lil kuffari alladhina yashuruna alhayata ad-dunya bil akhirah fayakunu ala hadha alwajh alladhina inna fi mahalli nasbin ala almaf'uliyati. Cewa waɗanda suke yaƙar, ma'ana mai yaƙi, to ya yaƙi. An gane? Yawwa. Falyuqatilul muqatil, mai yaƙi ya yaƙi masu yaƙar kafiri kenan, ya yaƙi alladhina yashuruna alhayatad dunya bil akhirah, ya yaƙi waɗanda suke saida duniyarsu domin lahirarsu. Ma'ana duk mai tunkarar su ya tunkare su, siffarsu ita ce su dai abinda aka sani dangane da su suna sai da duniyarsu suna neman lahirarsu, to duk mai tunkarar su ma ya tunkare su ya yaƙe su. Wasu suka ce haka ake nufi, fa yakunu ala hadhal wajhi, in mun ɗauki wannan fassarar sai ya zama alladina dinnan fi mahalli nasbin, tana matsayin nasaba a babin nahwu kenan ko, alal maf'uliyya, cewa shine maf'ulun bihi, maf'ulun bihi ne, maf'ulun bihi ko shine mene, mansubi ne. To sai Allah ya ce wa man yuqatil fi sabilillah, to ko ma me aka yi dai bari ku je. Wa man yuqatil fi sabilillah, duk wanda yayi yaqi fi sabilillah bi an yakuna jihadan qad amara Allahu bihi wa rasuluhu, ta hanyar me ma'anar jihadi fi sabilillah shine yake fassara ma. Ma'anar jihadi fi sabilillah an yakuna ma'muran min indi Allahi wa rasulihi, an yakuna Allahu huwa alladhi amara bihi, an yakuna ar-rasulu huwa alladhi amara bihi, ya zama Allah ne ya umarni ai wannan jihadi, manzon Allah ne ya umarni a wannan jihadi, wannan siffa ce ta fi sabilillah. Ma'ana jihadi in ya zama ba da umarnin Allah bane, ba kuma da nufin ɗaukaka kalmar Allah ba, to ba fi sabilillah ba. Ko zai iya yiwa na buɗe ƙasa ne, zai iya yiwa na neman duniya ne, zai iya yiwa na ramuko ne, na wani abu, amma wanda Allah ya ce a yi shine wanne na ɗaukaka kalmarsa. Ana ganewa? Yawwa. To sai ce wa man yuqatil fi sabilillah, duk wanda ya yaƙi fi sabilillah bi an yakuna jihadan qad amara Allah bihi wa rasuluhu wa yakunu al-'abdu mukhlisan lillah fihi, ya zama kuma shi bawan da ya fita wannan jihadi yana mai kyakkyawan niyya, mai ikhlasi ne a wannan jihadin, ba neman duniya yake ba, qasidan wajha Allah, yana mai nufin ya samu dacewa da fuskar Allah, ma'ana ya samu lada a wurin Ubangiji. To fayuqtal, kuma har a cikin wannan yakin a kashe shi, aw yaghlib, ko shi ya ci nasara, shi din ya ci nasara. An gane? Fayuqtal huwa lilbina ilai ma lam yusamma fa'iluhu, aw yaghlib, ko kuma shi ya ci nasara, wannan lilma'luf, ku rike wannan ku fahimce shi. Yawwa, don haka qira'at take a nan gurin, akwai qira'at da ba wannan ba. Fayuqtal aw yaghlib, karka karanta fayuqtal aw yughlab, ba haka bane. Yawwa. Fayuqtal aw mene yaghlib, ya fita jihadi fi sabilillah, a kashe shi, shine yustashhad, ya zama yayi shahada ko, aw yaghlib, ko kuma shi ya ci nasara kaga dama tunda aka kawo au ai abinda za a fada aka san na farko ne tunda ko yubtal shine an kashe shi yayi shahada to menene kishiyar sa shine shi ya zama shi yasa wani ya shahada ko kuma ince shi ya kashe wani an fahimci abu yawa dan haka au yaglib fa yuqtal au yaglib to menene sakamakon man din nan shartiya ce ko ismu sharti duk wanda akwai umumi a ciki akwai umumi kowane ne to ba zai rasa ladan sa ba kenan duk wanda yuqatil yayyaki zai je yaki fi sabilillah fa yuqtal kuma a kashe shi wannan sigarta ash-shart wal mashrut ko ash-shart wa jaza tana karfafa mana alƙawarin Allah baya yankewa baya faduwa Allah ya alƙawari duk mutumin da ya mutu fi sabilillah a yaki domin daukaka kalmar Allah to ga sakamakon sa zamu ji fa sawfa nu'tihi ajran azima zamu bashi lada babba inji Allah kaga wannan menene shi ma kwadaitarwa ce ga waɗannan masu raunin imani akan fassarar da malam yake ko cewa masu raunin imani ake magana da su cewa sutina duk mutum shi fa wannan yakin da kuke gani ba hasara bace ko abin da ya dame ku a fita ku samu ganima ganiman nan duniya ce shi yasa aka siffanta musu duniyan nan mai cece su masu kammalallen imani ya me alaka su da duniya sai da ita suke yi me suke so lahira ta ina za su lahiran nan a kashe su don haka kuma ku sani cewa in kun mutu a gun yakin nan ba fa hasara ku kai ba ballantana har ku rika ganin cewa wata ni'ima ce Allah ya yi muku da aka yi yakin ba kwanan kuka yi misin ko kuka makale a gida ba wata ni'ima bace an gane wannan abu da haka ku fahimci cewa mutuwarku a wannan jihadin da za ku mutu a cikinsa ita ce nasarar domin kuwa kun sai da duniyar wannan ganimar da kuke gani ba ita ta dame ku ba me kuka samu lahira lahiran nan me za ku samu aljanna to ita ce ajran azima da Allah madauki yace zai bayar ina jin kun fahimci abin insha Allah sai ce ziyadatan fi imanihi wa dinihi wa ganimatan wa sana'an biyana daga cikin lada babban da Allah madauki zai bashi kari a imani domin duk mutumin da ya mutu a jihadi ya yi istishhadi aiko akwai ƙarin imani a cikinsu domin me jihadi me min afdalil a'mali da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal bayan ya faɗi sallah a lokacin ta ya faɗi jihadi fi sabilillah ko ba haka bane ashe yana cikin manyan ayyuka da ya ambaci a mutum bakwai da za a sanya su a inuwar da ba wata inuwa sai ta Allah ran kiyama ita ma ai akwai mene mai jihadi fi sabilillah haka ne don haka waɗannan ko in ce nassoshi da dama da suke nuna falalar jihadi menene aiki ne babba wanda a cikinsa akwai ƙarin imani ko ba ƙarin imani a jihadi akwai ƙarin imani akwai ƙarin ko da mutum ya mutu kuwa to matsayinsa ya ɗaukaka a wurin Ubangiji shine ziyadatan fi imanihi wa dinihi da addini addininsa zai ci gaba domin an sa addini yayi martaba da jihadi ake sa addini yayi martaba yayi daraja ya zama cewa ana tsoransa ba shike tsoran wani addinin ba yanzu nan nake ganin wani abin dariya zan ce wani ba Allah turo min wani malamin addinin Hindu yake kiran 'yan addinin Hindu cewa lallelele su tashi da yaƙi su je ɗakin Ka'aba su mai da shi temple su riƙa bautar gumakansu a ciki kwanan nan yake wannan zancen ma'ana ba za su tsaya iya Afghanistan ba su ma ku duba fa Hindu ba a san su da jihadi da ma su addinin su kamar Yahudawa ne a cikin study da ake na comparative religion ana faɗin kashe-kashen addinai ta ɓangaren da'awa. Addinan da'awa ana sa Islam, ana sa Christianity, ko masu su suna fita suna kiran wasu, ko in aka ce addinan da ba sa da'awa to sai ka ji an sa Judaism da Hinduism, ko da addinin Hindu da addinin Yahuda ba sa kiran ka ma ka zo ka shiga, kawai dan asali ne kai a ciki, to kaiwai kai dan gida ne, ba a haife ka da shi ba, to ba a neman ka, kawai ka tafi. Haka addinan nan guda biyu suke. To amma ka ji irin wannan saboda harkoki na siyasar duniyar yanzu da rena musulmi da sauransu ya kai ana irin wannan lamari. Allah da ya kyauta wa ganimatan, da samun ganima, wa sana'an hasanan, da kuma yabo mai kyau daga Allah, wa thawabal mujahidin, da kuma ladan masu jihadi da mutum zai samu fi sabilillah, alladhina a'adda Allahu lahum fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, wanda wadanda Allah madaukaki ya musu tattalin abinda a cikin aljanna, abinda babu ido, babu wato babu idan da ya taba ganin irin sa, babu kunnan da ya taba jin labarin irin sa, babu kuma wata zuciya da irin wannan abu ya darsu a cikinta. To muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin wanda za su samu wannan falala da daukaka. Allah ya daukaka addinin musulunci. Akwai wani da ya tambaya, ba wani ba laifi na ga ko da shi mu karasa ɗan mintunan da an dade ana hararar lokaci a cikin addu'a, ita ma za mu sa, don addu'a ce wani ban Allah yake nema. Ina cewa malam ya yi hoto, addu'a ce malam Allah ya yi jagora ya yi albarka amin tare da kai. Ishi malam ina nema wa ‘yar uwata addu'a ne a wurinka da ‘yan uwa musulmi. Ishi ‘yar uwata ce ta auri musulmi da daga baya sai ya yi ridda, to suna da ‘ya’ya biyu, sai yake so ta ba shi ‘ya’yan, sai ta ƙi shi kuma sai ya kai ta kotu. Ranar 12 ga wannan wata za a yi yanke hukunci, naka cike roƙon ‘yan uwa su yi musu addu’a, wannan baiwar Allah musulma ‘ya’yan nan nata su dawo hannunta. Allah kuma Allah ya taimake ta. Wannan yana cikin abubuwan da duk da abin da aka faɗa shi ne musulmi ta aura, ridda ya yi saboda wani dalili. Ka ku wanda har ta kai ya yi ridda ya bar addinin musulunci, to lallai aure ya rabu tsakaninsu, kuma sannan ‘ya’ya dama ai in dai ƙanana ne a koda dokar duniya ta ƙasa ma, yawwa in dai ƙanana ne to uwa ake baiwa. To amma mun san irin abubuwan da suke faruwa, ba a san irin kotun da suke kaiwa irin wannan abubuwan ba, wani lokaci akan kai inda zai zama bambancin addinin shi mai yin shari'ar zai iya yin hukunci ko zai iya yin tasiri a hukuncin da zai, ana yin haka ko? To shi yasa take mai wannan abun yake cewa ayi addu'a. To waɗannan ‘ya’ya muna roƙon Allah subhanahu wa ta’ala ya dawo da su hannun mahaifiyarsu musulma, kuma Allah ya ba ta ikon tarbiyyarsu da tabbatar da ta karantar da su ko ta kai su inda za a karantar da su addinin musulunci. Muna kuma roƙon Allah duk ‘ya’yan musulmi da suke hannun waɗanda ba musulmi ba, da aka sata ta hanyar sata, aka ɓoye su a wani gida ana ƙaƙaba musu sai sun yi addinin Kirista, muna roƙon Allah ya fidda su, ya ƙwato su, ya dawo da su hannun iyayensu. Wannan abin yana nuna faruwa da yawa, akwai cases da yawa a Kano, ana yin shiru dai ba a ɗagawa ana faɗa ne, amma abin ya kai ga somewhat alarming rate, yana yawaita. Wasu dama suna faɗa suna izgili ga musulmi, tun da ku kuna ta haihuwa ‘ya’ya ba kwa son su kamar ɓeraye, kuna barinsu a titi suna kwana a kwata, bari a kwashe su a kai su su yi tsafta, sai a kai su a tsaftace su sai su dawo da sunan wato Kiristoci. Ana wannan abun duk sababbin sa wannan lamari na bara da muka saka mu kullum muke fada akan sa ana ganin wani abu ne daban wanda dole ne iyaye duk uban da zai haifi da ya san cewa Allah zai tambaye shi akan dan nan kuma aikin sa ne ya ci da shi ya sha da shi mun sha dai wannan fadakarwa to kuma in ba ai ba aka tsince shi a titi to zai iya komawa wancan wasu kuma sakamakon fitintinu da suka auku a wasu bangarori na ƙasa north east musamman jihar Borno da Yobe da makamantansu da Adamawa duk an samu damar da aka kwashe ƴaƴan musulmi da aka kashe mazan aka matan aka mai da su aka yi musu fyaɗe wasu ma suka mutu to an kwashi ƴaƴa da yawa an tafi da su suna can kudu kuma duk an mai da su kirista wannan abun an yi da yawa an yi da yawa kuma musulmi wasu ma ko faɗaka ma da zancen ma ba su yi ba ba su ma san ana yi ba ballantana a ce an ɗauki matakin da za a gyara ya Allah musuluncin nan dai naka ne muna roƙo ya Allah ƙasƙancin da zai samu mu ne muke samu ba musulunci ba musulunci baya ƙasƙanta to Allah ka ba da izza ga musulmi ka ilmantar da musulmi na ƙasansu da shugabanninsu su samu izzar musuluncin nan a zuciyarsu yadda za su yi masa aiki su ɗaukaka shi yawwa Allah subhanahu wataala kuma ya shirya da duk wanda suke gaba da musuluncin Allah ya karkato zuciyarsu da yawa suna musulunta Allah ya karo mana irinsu da manyansu da masu gabar masu tsanani Allah ya tausasa don shi wancan mai hindu da aka turo min abin da na faɗa kenan yanzu nake cewa shi da yake fatan ya je su ruguza makka na ce to Allah kai hasken imani a zuciyarsa da musulunci sai ya zama ran da zai tafi makka umara za shi to Allah ya taimake mu barakallahu fikum wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk